بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna 8 ga watan Dhulqa'ada shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine daidai da 11 ga watan 7 shekara ta 2019 shekara miladiya. Za mu ci gaba ne insha Allahu ta'ala da karatunmu na littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Al-Sheikh Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kansa da rahama. Muna nan dai a cikin Kitabu Adabis Safar, littafin da yake bayani game da ladabba na tafiye-tafiye. Yau za mu tashi babu takbiril musafiri idha sa'ida thanaya wa shabhaha wa tasbihihi idha habital awdiyata wa nahwaha wa nahyi anil mubalaghati bi raf'is sauti bit takbiri wa nahwihi. Babin da zai bayani game da takbiril musafiri, kabbara matafiyi idha sa'ida thanaya, duk lokacin da ya hau kan tudu ko gurin da yake mai tsayi. Asali kalmar athanaya a larabci abinda take nufi shine at-tariqatu fil jabali, hanyar da take akan dutse. Hanya ce amma tana kan dutse, saboda haka kaga inda aka ce dutse waje ne mai tudu ko mai tsayi. Yawwa, to duk inda yake mai tudu ne sunna ce ta manzon tsira Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin da kake cikin halin tafiya idan ka wajin da yake da tudu, to ana bukata kai kabbara. Shine mallai ya ce wa shabaha, da kuma inda yake makamancin afsanaya, gurin da yake mai tudu. Wa tasbihihi idha habital audiya, da kuma tasbihin matafi da ake so ya rinka yi duk lokacin da yake gangarowa daga kwari ko daga wadi. Lokacin da mutum ya hau sama sai ya kabbara, idan ya gangaro kasa sai ya yi tasbihi. Wa nahwaha, da makamantan gurin da yake gangara ce kasa ne shi kuma. Malai ce wa nahyi anil mubalaghati bi raf'is sauti, da kuma hani game da daga sauti bit takbiri, wajen yin kabbarar ko tasbihin wa nahawihi da makamantan shi. Wannan babi da za mu karanta ɗaya ne daga cikin babubbuka da malam ya kulla a wannan littafi nasa mai albarka, domin yi mana bayani wani ɓangare daga cikin ladabba da matafi ya kamata ya kiyaye. Wanda ɗaya daga cikin malamai na cewa suna ɗaya daga cikin sunnoni da aka yi watsi da su ba amfani da su. Akwai sunnonin da ake ce musu as-sunanul mahjura, sunnonin da galibi an musu hijira an daina amfani da su, bayan kuma koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta tabbatar da su, ta nuna su. To daga ciki akwai wannan sunna, shine lokacin da mutum yake cikin tafiya, idan ya ji shi yayi tudu sai ya kabbara, idan yayi kasa sai ya tasbihi. Kun ga da yawa daga cikin ba mu san ma ana yi ba. Wannan sunna ce kuwa tabbatacciya daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Hadisi na farko a cikin wannan babi مالك عن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga babban sahabi Jabir dan Abdullah al-Ansari radda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kunna idza sa'idna mun kasance idan muka hau kan tudu muna cikin halin tafiya kabbarna sai mu kabbara wa idza nazalna idan kuma muka sakko ma'ana muka sakko daga kan tudu muka yi ƙasa kenan gangara kamar yadda Bahaushe yake cewa sabbahna sai mu tasbihi rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari a ya fitar da shi وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال حديث النبي انكر بوش daga sahabi Abdullah dan Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Umar قال yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance wa juyushuhu darindinsa idza alaw thanaya idan suka daukaka suka hau inda yake tudu ne kabbaru sukan yin kabbara wannan kalmar ta sanaya ɗan uwa a larabci tana da ma'anoni da dama zaka ganta a wasu guraren ba abinda muka fassara ta anan take nibi ba tana da wasu ma'anonin bayan wannan abinda muka fassara da shi daga cikin ma'anonin ta kamar da kuka sani akwai an aka ce as-sanaya haƙoran gaba haƙoran gaba guda biyun farko na sama da guda biyun farko na ƙasa ana ce musu afsanaya idan guda ɗaya ne sai a ce afsaniya haka ake kiransu haka nan kalmar faniya tana nufin cikin abu ko kuma ƙasan abu in aka ce faniyatu shay to abinda ake nufi cikinsa ko qaruhu ko dakhiluhu ko abinda ya kama da haka haka nan kalmar afsaniya wani lokacin ta kan zo ana nufin abin da yake naka ne a keɓance in ka ce saniyati to abin da kake nufi khalisati abin da yake naka ne kai kadai saboda haka kalma ce da take da wasu ma'anonin ya danganta da inda ka ganta ta zo a cikin jumla to amma ma'anarta a wannan hadisi da sauran hadisan da suke dauke da ma'ana irin wannan shine inda yake tudu duk inda yake tudu ne idan ka zo hawan shi to sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mutum ya kabbara haka nan inda yake gangare ne idan ka sako sai ka yi tasbihi idan aka ce tudu ɗan uwa ya shafa hatta masu hawa jirgin sama kaga idan ka hawa jirgin sama ya kake yi tashi kake sama kaga lokacin da ka tashi sama ina gani ai babu wani tudu da mutum zai hau akan dokinsa ko akan raƙumi ko mota ko keke ko babur da zai tashi kamar jirgin sama saboda haka tudun da ya fi kowane tudu ma shi ne tudun jirgin sama saboda haka idan kana cikin jirgin sama kayi sama kenan to akwai bukatar ka rinka yin kabbara haka nan idan ka zo airport jirgi yayyo ƙasa hancinsa yayyo ƙasa domin ya soke ku to a lokacin kuma kun yi me kun yi ƙasa sai ka dauka kamar me gangara ce a lokacin kuma sai ka yi tasbihi bi ya shafi wannan haka nan kuma guraren da suke kamar tudu ne amma kirkirarre shi ma mutum zai irin wannan yanzu misali irin waɗannan gadoji da muke da su da yawa a cikin garin nan gadojin nan irin na su kofar Nasarawa ga sunan abinan ɗin dangi da saurin gasu nan dai da yawa to duk wacce kawo ka yi mai ka yi sama don za ka rinka hango mutane a can ƙasa za ka rinka hango mutane ƙasa to daga lokacin da ka hau abinda ake bukata sai ka yi kabbara sai ka rinka yin kabbara mai katon ƙwarai da Allah ka ɗan yi haƙuri wannan mai kira ku masa magana da Allah ka ɗan yi haƙuri da Allah kana ɗauka hankali saboda haka idan kuma yayyo ƙasa lokacin da zaka gangaro daga kan wannan gadar saboda haka sai mutum ya rinka yin tasbihi to kun ga ba tudu ne asalin tudu inda za a ce da da tudu ba tudu ne da aka yi shi haka nan galibi tafiyar da suke yi da tafiyar sai da suke yin ta a cikin daji za ku ga idan mutum ya ɗauki raƙuminsa ko ya ɗauki dokinsa ko jakinsa zai shiga cikin daji ne saboda haka zaka samu tududduna da sauransu to amma yanzu babu irin wannan dajijjika sai dai mu ma hanyoyin da muke bi yanzu zaku ga galibin su dajijjika ne ake zuwa a yi mai a gyara su a sassake su a shimfiɗa tituna a wajen to shi yasa waɗannan dai tududdukan ba ka rasa su akwai kwanar da idan ka zo dole zaka yi tudu ne zaka yi sama akwai kuma inda in ka zo zaka ga ƙasa zaka sauka kai gangare to duk inda ka hau sama akwai buƙatar ka rinka kabbara akwai bukatar kuma ka rinka tasbihi lokacin da zaka gangara ƙasa. Duk wannan annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yana so ya hada mu da Allah madaukakin sarki ne ko da yaushe a cikin al'amuran mu na yau da kullum. Galibi lokacin da mutum yake cikin tafiya yakan shagala. Tafiya tana ɗaya daga cikin abin da mutum yake sawa ya shagala gaba ɗaya ma ayyukan addini gaba ɗaya ba a fiye yanzu saboda galibi sallama an ce a hada ta. To wani sai ya manta da zikiri da ambaton Allah da sauransu. To annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi zaka samu a dukkanin ayyukan da yake a cikin tafiya za ku ga ba sa tsallake zikiri ambaton Allah da abubuwan da suke da alaka da waɗannan. Domin me? Ko da yaushe mutum yake ya kasance na tana Allah subhanahu wataala a cikin al'amuransa. كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوش اذا علوا الثنايا كبروا واذا حبطوا اذا كما suka gangaro daga kan wannan kwarin sabahu sai su rinka yin tasbihi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Malami suka ce me yasa aka ce ayi kabbara idan mutun ya hau sama? Dalili shine duk lokacin da kai sama musamman irin tudun da yake tudu ne sosai idan ka daga kankara ka rinka hango gidaje kasa kasa ballanta kuma mutanen da suke tafiya akan titi so da ka rinka hango mutane yan kanana kanana to wannan sai yasa ka rinka ji yanzu kai sama kai wani ne to sai mutun ya rinka tunowa akwai wanda yake saman saman komai da kuma shine Allah madaukakin sarki saboda haka duk wanda yake a sama to Allah yana saman sa saboda haka sai ka rinka ambaton Allahu akbar Allah shine mafi girma idan akwai wani abu da yake da girma Allah ya fi shi girma idan akwai wani da yake abu da yake sama to Allah ya fi shi sama dan dukkanin halittun Allah dukansu gaba ɗaya suna ƙasan Allah ne abin nufi Allah yana saman saman su Allah madaukakin sarki ya daukaka akan halittun su gaba ɗaya shine huwal aliyul azim shine madaukaki kuma mafi girma subhanahu wataala. Lokacin kuma da mutum yake gangarowa gangarowa kamar faɗowa ne ko kuma kaskanta ne mutum yayi ƙasa kenan to a lokacin kuma sai ka rinka tsarkake Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki babu abin da yake tawaye shi a cikin mulkin sa Allah ba tawaye bane wannan kasan da kake wa Allah madaukakin sarki ba a kasa yake ba ka tsarkake shi daga dukkanin wata tawaye da za ta iya riskar sa to malamai suka ce wannan shine abin da yasa ake yin kabbara idan aka hau a kuma yi tasbihi idan aka sako Allah kalla dai abin da ake so a matsayinka na musulmi ka fahimta wannan kabbara da wannan tasbihi din ibada ce idan kai su zaka samu lada shine abin da ake bukata. وعنه قال وانا حديث شي ما كربو شي عبد الله بن عمر يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم مازن الله تيرا دا امنتي تسار تبتا ا غريشي يا كسانتي اذا قفل من الحج او العمره اذا يداو يجويو دغ ايكين حجي كو دغ عمره كلما اوفى على ثنيه دوك لوكاتين دا يدوكاكو اكن وني تودو يا هاو كان وني تودو اوفد فد كبر ثلاثه ko kuma gurin da yake mai kaushi amma a sama din aka ce fadfad shine gurin da yake mai kaushi ghalizun amma kuma yayi tudu to kusan tudun da shi ma dai da Hausa zamu kira shi amma su da yake a Larabci suna bambance tsakanin galibi abubuwan da suke da bambanci bambanci da juna shi sa kaga sunan ya bambanta. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi kabbara salafan fa uku thumma qala sannan kuma sai ya ƙara da wannan addu'ar sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba daya nasa ne wa lahul hamdu haka nan godiya gaba daya tasa ce shi ake godewa a lokacin farin ciki kamar yadda kuma shi ake godewa a lokacin bakin ciki subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi mai iko ne akan komai aibuna muna masu komawa taibuna muna masu tuba abiduna muna masu bauta sajiduna li rabbina muna masu sujjada gaba ɗaya ga ubangijinmu hamiduna sannan muna godiya bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki mana ta dawowa zuwa gida lafiya sadaqallahu wa'adahu sannan sai ya ƙara ya ce Allah subhanahu wataala ya gasgatawa bawansa ma'ana ya gasgatawa abin da yayi wa bawansa alƙawari akan sa wa'adahu alƙawarin sa, ya gaskata bawan sa alƙawarin da ya masa. Wani irin alƙawari na bashi nasara akan abokan gaban sa. Wa nasara abdahu, sannan kuma ya taimaki bawan sa. Wa hazama al-ahzaba wahdahu, sannan kuma ya karye rundunoni shi kadai subhanahu wa ta'ala. Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, sai ƙara da wannan addu'ar a bayan yayi kabbara ko kuma bayan yayi tasbihi. Malami suka ce a takeice dai wannan addu'a da makaranta yanzu tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake so dukkanin mutumin da ya tafiya lokacin da kake akan hanyar dawowa ka karanta ta. Sunna ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna lirabbina hamiduna, sadaqa Allahu wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Shikenan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ita. Wa fi riwayatin li muslim, yadda yazo a cikin riwayar muslim, marwacin hadisin yace idza qafala min al-juyushi aw as-saraya aw al-hajj aw al-umra, idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo daga kai rindina, daga kai farmaki zuwa ga wata rinduna ko wata ƙwarya rinduna wacce bata kai babbar rinduna ba, ko kuma ya dawo daga aikin hajji ko ya dawo daga umara, yakan karanta wannan addu'a da makaranta yanzu. Shi sa na gaya mana ɗaya ne daga cikin ladibban da mutum zai kiyaye lokacin da ya dawo daga kowace irin tafiya ce ya karanta wannan addu'a a lokacin da yake kan hanyar sa ta dawowa gida. Qauluhu malaiti fadin sa tsira da aminci subhanahu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace awfa ay irtafa, a cikin hadisi na a cikin hadisi na uku da makaranta da yace idza qafala min alhajj aw alumra kullama awfa, to yana so ya fassara maka manan wannan awfa din, sai yace ay irtafa, abinda ake nufi shine lokacin da ya daukaka kamar yadda na fassara mana. Wa qawluhu da yace fadfadu, abinda ake nufi da fadfadu wa huwa bi fathil fa'aini, zaka yi wa fa din nan guda bi fataha, ma'ana fad fa kowace zaka sa mata fataha akanta, bainahuma dalun muhmala sakina, tsakanin su kuma akwai dalun da take muhmala mara dugo sakina kuma mai dauri, wa akhiruhu dalun ukhra, a ƙarshen sa kuma akwai dalun din ta daban, wa huwa ma'anar sa shine al-ghalidhul murtafi'u min al-ardi, wurin da yake mai kaushi sannan kuma ya daukaka daga ƙasa, wurin da yake tudu ne sannan kuma mai kaushi, kamar yadda na fassara mana dai shine abin da ake nufi. Wannan ya kawo mana fassara mufaradat ne, yan kalmomin da suke masu dan wahala a cikin hadis. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Hadisi na gaba, wa an abi hurairata radiyallahu anhu, an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace anna rajulan qala ya rasulullah, wani mutum yace ya manzon Allah, inni uridu an usafira, ya rasulullah hakika ina so nayi wata tafiya, fa ausini, ayi min wasiyar abin da ya kamata na kiyaye a cikin tafiyata. Qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alayka bi taqwallah والتكبير على كل شرف, وسير غدابيني يتي عليك بتقوى الله, ان هورنكا da kai ruko da tsoran Allah ta farko kenan, ta biyu kuma yace wattakbira ala kulli sharafin, da kuma yin kabbara a duk lokacin da ka hawo wani tudu, sune shine wasiyar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa. Suka ce saboda tsoran Allah madaukakin sarki da shi zai kasance masa jagora, shi zai zama masa fitila wacce ta rinka haska masa hanya har ya je tafiya sai ya dawo. Duk mutumin da yake tafiya babu tsoron Allah a tattare da shi, to za a samu kurakurai da yawa a tattare da shi. Amma tsoron Allah, idan ka fahimci tsoron Allah da kyau, shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yin abin da aka ce ka yi da barin abin da aka ce ka bari. To kaga duk abin da Allah subhanahu wataala yake so za ka yi ƙoƙari ka kiyaye shi idan kana da tsoron Allah. Duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so, za ka yi ƙoƙari ka guje masa, ka kauce masa idan kana da tsoron Allah. To kun ga, idan kai haka, ka zama cikakken taqi kenan mai tsoron Allah. abu na biyu kuma shine me zikiri ambaton Allah shi kuma zikiri shine zai ƙara kusanta ga Allah madaukakin sarki ka samu kariya ta musamman wanda zaka samu kariya daga shedanin mutane da shedanin aljanu shedanin aljanu wanda yasu iya cutar da kai a lafiyar ka ko abin da ya kama da haka shedanin mutane wanda yasu iya cutar da kai a dukiyar ka kuma ko a lafiyar ka yan fashi da makami da sauran waɗanda suke da mugun nufi a wajen tsayawa da cutar da matafiya lokacin da kake kan halin tafiyar ka to wannan kuma ambaton Allah shine zai baka kariya daga gare su to kun ga shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi guzuri guda biyu manya manya waɗanda idan ya riko da su zai je tafiya salami lafiya ya dawo janibin Allah madaukakin sarki lami lafiya sannan janibin bangaren sa na duniya shi ma lami lafiya to abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga musu kenan ina horanka da ka ji tsoron Allah a cikin tafiyar ka sannan kuma ka rinka kabbara duk lokacin da ka hutu falamma wallar rajulu qala lokacin da mutumin ya juya baya ya tashi ya tafi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da saban da suke tattare da shi allahumma atwi lahu al-bu'da wa hawwin alayhi as-safara ya ubangiji kanan nade masa nisan tafiyar nan tasa sannan kuma ka saukake masa wahalhalun da suke cikin tafiyar tasa wannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi masa wannan addu'an ne bi zaharil ghaibi ma'ana lokacin da mutumin baya nan an fahimta aiko wannan shawara ce aka bashi lokacin da ya juya ya tafi sai annabi ya masa addu'a ya ce ya ubangiji kanan nade masa nisan tafiyar nan tafiya ce mai nisa amma a saukake masa ita yayi ta a cikin ɗan taki ko kuma a cikin auyen da ba su da yawa kamar da makaranta a hadisan baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a rinka yin tafiya da daddare alaikum bidulja ina horanku da kun kayin tafiya da daddare saboda tafiya ce da ake nannade kasa a cikin ta akwai saukin tafiya a cikin tafiyar dare to irin wancan nannade kasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai roƙa wannan mutum abu na biyu kuma dukkanin wahalhalu da suke tattare da tafiyar tasa Allah ya saukake masa su idan Allah ya saukake maka tafiyar ka shikenan zaka je lafiya ka dawo lafiya ba tare da ka wahala ba ina fata an fahimta to sai malamai suka ce wannan na ɗaya na nuna mana falala da kuma yadda ake so dan uwa musulmi ya rinka dan uwansa musulmi addu'a a lokacin da baka ba wai kawai lokacin da ne tafiya a zo a tare ana cewa a da lafiya Allah ya kiyaye hanya Allah ya yi kaza ba wannan abu ne mai kyau amma abin da yafi muhimmanci lokacin da mutum baya na kai masa addu'a wannan kai ne dan Allah ba dan wani ba dan idan kana so kai dan wani a gaban wa zakai a gaban sa zakai to yanzu baya nan kai kadai ne daga kai sai Allah ka sai ka daga hannu ko kuma kai sujjada ka ce ya ubangiji dan uwana wane da ya tafiya Allah ka kai shi lafiya ka dawo shi lafiya dukkanin bala'o'i da suke cikin wannan tafiya Allah ka dauke masa shi dukkanin alkhairin da suke cikin ta Allah ka sada shi da shi shikenan to a lokacin kai ma kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dukkanin wanda ya wa dan uwansa addu'a a lokacin da baya nan mala'iku za su rinka cewa amin wa laka bimithlihi Allah ya amsa wannan addu'a da kai wa dan uwanka sannan kai ma duk abin da ka roƙa masa Allah ya baka kwatankwacin sa ina fata an gane to ga kai wa dan uwanka addu'a baya nan amma kuma kai ma Allah madaukakin sarki zai baka irin abin da ka roƙa masa Allah zai baka irin abin da ka roƙa masa to shi sa ɗaya ne daga cikin abin da yake mai kyau duk lokacin da dan uwanka yake buƙatar addu'a kai kokari kaga kayi masa duk lokacin da dan uwanka ya shiga cikin wani hali bai sani ba kafin ka je kai masa jaje labari yana zuwa maka kai masa addu'a lokacin da dan uwanka wani abin alkhairi ya same shi wanda yake buƙatar ai masa addu'a na taya ruko to kai masa addu'a kafin ka je kai masa murna wannan shine babban abin da yafi buƙata kuma kun ji abin da mutum zai samu na falala sakamakon addu'a da mala'iku za su masa a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan Imam Tirmidhi rawaito wannan hadisi yace hadisi ne da yake da martaba ta hasan hadisi na biyar a cikin wannan babi mai albarka wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an karbi wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais al-Ansari al-Ash'ari radiyallahu anhu Abu Musa kenan wanda aka fi sani da Abu Musa al-Ash'ari yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wata tafiya fa kunna idza ashrafna mun kasance duk lokacin da muka hawo kan tudu muka daukaka muka dagu ala wadin akan wani wadi halalna wa kabbarna, sai mu yi halala mu yi kabbara. Halala mu ce la ilaha illallah, kabbara mu ce Allahu akbar. Duk lokacin da muka wutu sai mu ce la ilaha illallah wallahu akbar. Wartafa'at aswatuna, sai sautukan mu su dagu su daukaka, ma'ana sai da karfi muke fada ta yadda kowa yana jin. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, irba'u ala anfusikum, ku sassautawa kawunanku, ku sauƙaƙawa kawunanku. Fa innakum la tad'una as-samma, wanda kuke kira fa ba wanda baya ji bane, wala gha'iban, ba kuma wanda baya nan bane. An fahimta wannan dagamar yadda kuke kuna yi da ƙarfi Allahu akbar la ilaha illallah, kowa yana ji da ƙarfi haka. Sai annabi ce ku sassauta kawunanku, ku yi a hankali mana, ba kuke kira ne, ba Allah subhanahu wataala bane, ba fa wanda baya ji bane. Kurma ne aka zo, sai ka zo kusa da shi ka kwalla da ƙarfi, ko sai ka zo kusa da kunnansa kwalla da ƙarfi, ba kuma wanda baya nan bane. Wanda baya nan shine kake bukata kai da ƙarfi dan ya jiyo ka inda yake. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, innahu ma'akum, hakika shi wanda kuke kira Allah subhanahu wataala fa yana tare da ku, innahu sami'un, sannan kuma shi mai ji ne, qaribun, kuma makusanci. Ai shiken yawa, innahu ma'akum, yana tare da ku. Wannan wace irin ma'iya ce? Wace irin ma'iya ce? Ma'iya ce amma, ko kamar yadda muka bayani ma'iya kala biyu ce, akwai ma'iya khassa, akwai ma'iya amma. Akwai tarayya da Allah madaukakin sarki yake yi da bayansa duka, kowanne ɗaya daga cikin mu, musulmi da wanda ba musulmi ba, a dabbobi da aljanu da kowace irin halitta, Allah madaukakin sarki yana tare da shi a koda yaushe. Haka ne ko ba haka bane? Amma wace irin tarayya? Tarayya ce da jinsa da ganinsa da iliminsa ya daidaita akan al'arshinsa, amma yana jin duk abin da muke aikatawa, yana ganin duk abin da muke aikatawa, sannan kuma iliminsa ya san duk abin da muke aikatawa. Ina fata an fahimta. To wannan ita ce ma'iya amma. Akwai ma'iya khassa, ita ce Allah subhanahu wataala yana tare da bayinsa, wasu daga ciki keɓantattu da taimakonsa da kuma ƙarfafawarsa. Kamar irin ma'iya da Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa dan uwan Haruna, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kun ga sai ya ce innani ma'akuma, hakika ni ina tare da ku, kai annabi Musa alaihi salam da kuma kai annabi Haruna alaihi salam. Kun ga ma'iya ce khasa, ba irin tarayya da Allah yake yi da ni ba ko da kai da sauransu. Tunda annabi Musa da annabi Haruna wasu bayinsa ne keɓantattu, ba irin mu bane. Allah madaukakin sarki ya fifita su akan mata hanyar annabta da manzanci da ya ba su. Ita ce kuma irin ma'iyar da Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayyidina Abubakar, lokacin da suke cikin kogo, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ita ce sayyidina Abubakar ya ce, inda ɗaya su je sunkuya zai gyara takalminsa ba da ga mu ya rasulullah, sayyidina Abubakar ya kasa nutsuwa, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, ma baluka bithnayni allahu thalithuhuma, me kake tsammani game da mutum biyun da Allah ne na ukunsu? La tahzan, kada ka damu, inna allaha ma'ana, Allah na tare da mu. To wace irin tarayya ce wannan? Ma'iya ce khasa. Ina fata an fahimta. To kun ga wannan ma'iya da Allah ya ce innahu ma'akum, ma'iya ce ya amma. Ko wace irin tarayya da Allah madaukakin sarki ke tare, kowanne ɗaya daga cikin mu Allah yana tare da shi da jinsa da ganinsa, kamar yadda na faɗa. Tarayyar da Allah madaukakin sarki yake da ita da mu tafi kowace irin tarayya da wanda adam yake da ita da kai. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin naji suratul qamar ne, wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu minkum min hablil waridi, min hablil waridi. Allah subhanahu wataala ya fi kusanci da mu sama da jijiyar wuyan mu. Kaga ba ma wani ba bayanin ma wani ake wanda yake kusa da kai ba, a'a, hatta jijiyar wuyanka da take dab da kai, Allah madaukakin sarki ya fi ta kusanci da kai subhanahu wataala. To shi yasa duk lokacin da mutum zai zikiri, zai ambaci Allah madaukakin sarki, to sai ambace shi da sauti da yake ƙasa ƙasa. Ka'idar zikiri, ƴan uwa malamai suka ce an fi so idan mutum zai zikiri yayi shi a cikin zuciyarsa, yayi shi a cikin zuciyarsa amma bakinsa yana motsawa, shine kaidar zikiri. Kana yi bakinka yana motsi amma kuma ba a jin sautin da kake fitarwa. Allah madaukakin sarki yace cikin suratul A'raf, ba ita ba kafin ita, udu rabbaka fi nafsika ne ko tadarruan wa khifa wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilina. Allah ce ka ambaci ubangijinka fi nafsika, a cikin zuciyarka, a cikin ranka. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Idan ma baka gane ba sai ya ce wa duna al-jahri. Me wa duna al-jahri? Koma bayan bayyanawa, ba bayyanawa ba, kada ka bayyana. To haka ake so a mutum ya ambaci Allah subhanahu wataala. Idan akwai buƙatar mutum ya bayyana, akwai guraren da ake so mutum ya bayyana kabbara, mutum ya bayyana tasbihi, kamar da sallar idi ƙarama da babba. Da sallar idi ƙarama da babba akwai lokacin da ake buƙatar me kabar bari, ana yin su ne a me, a bayyane. To suma za ka yi su ne gwargwadon yadda ba za ka matsa wani ba, ba cewa aka yi mutum ya ɗaga murya ta ihu ba, ba abin da aka ce ba kenan. Abin da ake so shine kai yi gwargwadon yadda aka jiyar da kanka, mai biyu wanda suke kusa da ka za su iya ji abin da ake so kenan. To shi ma wannan kabbara da ake ta tafiya babu laifi idan mutum yayi ta a bayyane, amma abin da ba a so shine mutum yayi ta abin nan ɗaga murya da ta wuce ka'ida. Ɗaga muryar da ta wuce ka'ida shine abin da ba a buƙata. Shi ne ɗaya daga cikin malamai yake cewa yana da kyau idan ana buƙatar a yi zikiri a fili, inda ake buƙatar a yi zikiri a fili a yi shi a fili, amma kuma mutum sai ya yi yadda ba zai cutar da wasu wanda suke kusa da shi ba. Misali, akwai mutumin da yake bacci a kusa da kai, to kada ka zo kana a gabansa kana zikiri kana ɗaga murya kana cutar da shi. Wannan wallahi maimakon ka samu lada sai dai ka samu kishiyarsa. Ina fatan fahimta. Yawa, saboda haka sai mutum sai mu rinƙa mura'atin irin waɗannan adab ɗin na karatun Al-Qur'ani ko na zikiri ko abin da ya kama da haka. Ka'ida abin da aka fi so da zikiri shine mutum ya yi shi ne a cikin zuciya saboda gudun riya. Lokacin da ka fito kana bayyana shi, to shaɗan zai iya zuwa ya maka wasa da ƙwaƙwalwa ya kasance riya ta shiga ciki. Amma idan Allah ya taimake ka, ka fi ƙarfin shaɗan babu riya, to nan kuma sai ka lura da wanda yake kusa da kai, ba za ka cutar da shi ba, to kai kayanka. Amma idan ka fahimci za ka cutar da wanda yake kusa da kai, to kai kayanka, a koyi shi ne abin da ya fi. Allah ya sa mu dace. To wannan shi ne abin da malamai suka faɗa. Babban sahabi Abdullahi ɗan Abbas, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa waɗannan samai guda bakwai tare da girmansu da abubuwan da suke cikinsu, da ƙasai guda bakwai tare da zurfinsu da abin da suka ƙunsa, fi kaffir rahmani, yadda suke idan aka sanya su a tafin hannun Allah subhanahu wata'ala, ba su kasance ba illa ka khardalatin, sai kamar yadda za a sanya ƙwayar komayya ko ƙwayar zarra, fi kaffi ahadikum, a tafin hannun ɗaya daga cikin ku. Abin nufi, yanzu idan ka ɗauki kiyashi ka ɗora shi a hannunka, yanzu shi kiyashi idan ka ɗora shi akan tafin hannunka, za ga shi yanzu a yadda yake gani wata duniya ce ta musamman aka cilla shi ciki. Saboda haka ya gudu nan ya je nan ya dawo, duk wannan gudun da yake yana ƙuya ne daga ganinka, kana kallonsa da inda zai je. Ina fata fahimta. Amma shi abin da yake gani ya je nan ya dawo da sauransu, wajen kamar ya masa faɗi da yawa. To duniyan nan gaba ɗaya da ƙasa da sama gaba ɗaya, idan Allah maɗaukakin sarki ya tattara ta, to ba ta fi kamar ƙwayar zarra a hannunka ba kai. To kaga yadda ƙwayar zarra take a hannunka, tafin hannunka haka, akwai abin da zai ƙuya a jikin ƙwayar zarra a tattare da kai? Babu. Wallahi mathalul a'la. Yadda Allah subhanahu wata'ala yake ganin mu, yake mu'amalantar mu, duk abin da muke aikatawa yana ganin sa, yana ji, to yafi wannan misalin da muka bayar yanzu. Wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa. Mala yace muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Yace irba'u bi fathil ba'il muhida, da aka ce irba'u da yi wa bawan ɗinnan fataha ita kaɗai mai ɗigo ɗaya kenan shine al-muhida. Ai irfaqu bi anfusikum, shine ku tausasa wa kawunanku, ku sauƙaƙa wa kawunanku. kamar yadda muka riga muka gabatar da fassara. Hadisi na gaba, babu istihbab addu'a fi safri, babin da zai bayani game da mustahabbancin yin addu'a a cikin halin tafiya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ديس أنكر بوش دقى صحابي أبو هريرة يرد الله تقال تبتا أقريش يتي مزان الله تيراد أمن تسار تبتا أقريش يتي ثلاث دعوات وانا ديس ينقوى مجيش لكيو كجاء بند النبي تي أتكنسا صلى الله عليه وسلم يتي ثلاث دعوات الدعوء قداؤكو مستجابات أبابا أمساواني لا شك فيهن باكو كنتو أجسس نفات أمفهم تاوسر عليكو الدعوئي قداؤكو نوء الدعوئي قداؤكو سيتي مستجابات أبابا أمساواني إذا ميسوياي سيأنب يكار كاوان توكيد شيني لا شك فيهن ba kowanne irin kokonto a cikin amsa su idan mai su yayi in dai kana daya daga cikin waɗannan mutum guda ukun kai addu'a to ba kokonto wajen amsa addu'arka. Bari mu je waɗannan irin addu'o'i ne haka masu tsada. Na farko sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da'awatul mazlumi, addu'ar wanda aka zalunta ta farko kenan. Ta biyu da'awatul musafiri, addu'ar matafiyi lokacin da kake cikin halin tafiya dan uwa kai ma ka shiga ciki, addu'arka mustajaba ce la shakka fiha, mustajaba ce la shakka fiha. Sai na uku du'aul walidi ala waladi, du'aul walidi addu'ar mahaifi sai annabi ce ala walidihi akan ɗansa. In aka ce addu'au ala me ake nufi? Akwai banci tsakanin addu'a'u li waladihi, akwai kuma addu'a'u ala waladihi. An gane aiko? Me bambancin su? In aka ce addu'a'u ala waladihi yayi mummunar addu'a kan ɗansa. An fahimta? In aka ce addu'a'u li waladihi yayi kyakkyawar addu'a kan ɗansa. To ku duba wanda nassin hadisin ya zo da ita. Wa du'a'ul walidi, me aka ce a gaba? Ala waladi, da addu'ar mahaifi da zai yi mummuna akan ɗansa. Tana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mustajabatun la shakka fihinna. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun walaysa fi riwayati abi dawud ala waladihi, a cikin riwaya abu dawud yadda nassin hadisin yazo shine karshe sai yace wa du'aul walidi kawai, ma'ana da addu'ar mahaifi. Shi a wannan hadisi bai, a wannan riwayat abu dawud bai kayyade da cewa akan ɗansa ba, sai batta a bude, ma'ana addu'ar mahaifi mai kyau ko mara kyau akan ɗansa duk ta shiga ciki. An fahimta? Saboda haka ba mara kyan bace kadai, addu'ar mahaifi da zai wa ɗansa mai kyau tana ciki, addu'ar mahaifi da zai wa ɗansa mara kyau ita ma tana ciki. To na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da'awatul mazlumi, addu'ar wanda aka zalunta. Wannan mun dan sharhi akan satin da ya gabata ko, in aka ce zalunci duk mutumin da yake ma'abucin an zalunce shi, wani ya hau wuyansa ta hanyar zaluntarsa ko ya zalunce shi a jikinsa ko zalunce shi a dukiyarsa, wannan ya shiga ciki. Wallahi ka ji tsoron mutumin da zaka zalunta ya daga hannu ya ce Allah ka saka mu, wallahi sai Allah ya saka masa, wallahi sai Allah ya saka masa. Saboda me yasa ne wannan rantsuwar? Saboda na yadda da wannan magana ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da kuma nassosin da na kawo mana satin da ya gabata. Allah subhanahu wataala zai ce ina rantsuwa da izzata da buwayata sai na taimaki wannan addu'ar da wanda aka zalunta yi ko da bayan wani lokaci ne. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce addu'a ba ta da hijabi, kai tsaye za ta tafi wajen Allah madaukakin sarki. Allah ya ce to wallahi sai na taimake ki. Amma wani zai iya gani ya zalunci mutane da yawa kuma gashi yana ta yawansa. Ina fata an fahimta. To baka san mutum bai san irin kaman da Allah subhanahu wataala zai masa. wani kamun magon da Allah ya maka shi a duniya tun annan duniya kadan samu kadan rage amma wani kamun idan aka ce sai an je lahira to wallahi mutum zai kai labari ina fata an fahimta shine sai al-sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa annahu idza zalamaka ahadun fa akhadha malaka wannan magana Uthaymeen nake karantawa babu shi a littafin yake cewa idan wani ya zalunce ka ya kwace dukiyarka aw jahada malaka ko kuma yayi musun dukiyarka ka bashi rance sai ce baka bashi ba wata mu'amala ta dauka ta dukiya sai musun dukiyarka ma'ana dai yayi musu ya hana ka aw ghayr zalika ko wani wannan daga cikin abin da zai sa mutum wani ya zalunci wani sai malum ufime ya ce fa hadha zulmun wannan abin da shi wancan yayi zalunci ne fa idza da'awta Allah alaihi idan ka roki Allah madaukakin sarki a kansa kace Allah ka saka mun malai ce istajaba Allah du'aaka Allah subhanahu wa ta'ala zai karba addu'arka zai amsa addu'arka hatta walau kana al-mazlum kafiran ina fata an fahimci wannan larabcin aiko yace koda wanda aka zalunta din kafiri ne wallahi kana gani kai musulmi ne kana kiyamar laili kana sallah idan ka zalunci kafiri yace Allah ya isa wallahi sai Allah ya bi masa hakinsa ina fata an gane kafiri wanda baya sallah ba ruwansa da Allah ka zalunce shi wallahi sai Allah ya bi masa hakinsa me yasa saboda Allah madaukakin sarki ba kafircin sa yake kallo ba a lokacin adalci yake so a tabbatar ba kafircin sa ake kallo ba adalci ake so a tabbatar malai yace fa innahu idza da Allahu alayka saboda shi wannan kafirin a lokacin da ka zalunce shi idan yayi mummunan addu'a akan ka fa inna Allah yastajibu du'aahu Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa addu'arsa la hubban lil kafir kun ji sai malai yace ba wai dan Allah yana son kafircin nan da yake ba ba kuma dan Allah yana son kafirin nan da yayi wannan addu'a ba walakin hubban lil adali sai dai Allah madaukakin sarki zai karba addu'ar sa ne saboda san adalcin da yake so ya wanzu tsakanin mutane li'anna Allah hakamun adal sai malai yace saboda Allah madaukakin sarki mai hukunci ne kuma adali saboda haka zalunci ne abu ne da ba shi da kyau gaskiya wa saboda duk haƙin da yake tsakaninka da Allah madaukakin sarki wannan malamai suka ce akwai dan dama dama idan akwai laifi mai dama dama akwai dan dama dama ina fatan fahimta saboda zaka istighfari Allah madaukakin sarki ya karbi tubanka ya gafarta maka amma duk laifin da yake tsakaninka da wani ne ka zalunci wani yan uwa idan aka ce zalunci ba fa wai kawai abin da ake nufi shine ka zalunci wani a dukiya ba fa ko ka zubar da jini wani a'a idan ka je kai zancen wani baya nan kai munafincin sa kai gulma sa ka zalunce shi an fahimta idan ka je kai gulma wani baya nan kai zancen sa wallahi ka zalunce shi kuma irin wannan zalunci shi ma sai Allah madaukakin sarki ya saka masa sai Allah ya saka masa sawun ya sani ko bai sani ba amma dai ba washe yace wai akwai ranar kindillanci ranar kindillancin nan za ta zo kuma za a iba daga cikin naka a bashi Allah ki yashe mu abu na biyu shine da'awatul musafiri addu'ar matafi ita ma tana da tsada kwarai da gaske duk lokacin da mutum yake cikin halin tafiya to kai amfani da wannan dama wajen roƙawa kanka dukkanin alkhairi da kuma kasarka da duk wanda yake tattare da kai da duk wanda yake buƙatar addu'a a kusa da kai saboda haka galibi abinda mutum yake dauka kawai je yayi tafiya yaje ya dawo a ita kanta tafiyar idan ka maida ita ibada zaka samu abubuwa na riba da yawa tafiya ta kasuwanci ce ta ziyara ce ta karatu ce ko abin da ya kama da haka duk ta shiga ciki zaka je kai kasuwancin ka dawo da ribar ka ga kuma lada mai tarin yawa ka samu ga kuma addu'a ka yi wa kanka ka yi wa kasarka ka yi wa iyalinka ka yi wa danginka sai ga riba kan riba ka samu kin nurun ala nurin kin saboda haka mu rinka kiyaye wannan yan uwa duk lokacin da kake cikin halin tafiya to da ka samu dama kaya da zango don yin sallah to kada ka manta kai wa kanka addu'a lokacin insha Allah ta'ala ana sa ran karba wannan addu'a taka sai addu'a ta karshe ita ce addu'ar da mahaifi zai yi wa ɗansa sawa'un mai kyau ce ko mara kyau ce sai malami suka ce idan mai kyau ce Allah madaukakin sarki zai karba wannan addu'a saboda tausayin da ke tsakanin ɗa da mahaifi idan kuma mara kyau ce saboda a yadda yake a ɗabi'ance mahaifi ba zai yi wa ɗansa mummunar addu'a haka kawai ba dole akwai abin da ya masa ya cancanci wannan addu'a mummuna da ya masa shi yasa sai Allah ya karba haka malami suka faɗa ina fata an fahimta to amma dai babbar shawara a nan wajen shine muguwar addu'a da iyaye suke wa ƴaƴa bangarori guda biyu ne. Bangare na farko shine bangaren ƴaƴan, kai a matsayinka na ɗa dole ne iyayenka dole ne akanka, ba wai ganin dama bane, ba abu ne da za a ce mustahabi bane ko abin da ka dan ka san galibi mutanen mai zai dan idan ka ce musu aika za sai a ce wai farilla ne ko mustahabi, amma mustahabi ne sai ya ce to ai ba dole bane ba sai yayi ba. Biyayya ga iyaye dan uwa dole ne, fardu ainin ne kuma ba fardu kifaya ba. Idan ku biyar ne a wajen mahaifinku ɗaya ba zai yi biyayya kai ya dauke maka ba, dole yadda yake ma sai kai, dole ne yadda yake da haƙƙin yawa mahaifinka biyayya, yadda yake mai kuɗi miliyoniya zai je kawo mahaifinka abin da yake na miliyan ɗaya ko na miliyan biyu, kai a matsayinka na talaka ka je kawo mahaifinka gwargwadon abin da kake da shi, dubu ɗaya kake da shi je ka siyo ka kawo masa, ɗari biyar kake da shi je ka siyo ka samu. Abin da ake so shi ne ya ji daɗi a ransa, ya rinka farin ciki da kai, ce Allah ya maka albarka, in Allah za ka ga albarkan nan a rayuwarka, wallahi za ka ga albarkan nan a rayuwarka. Amma kada ka sake mahaifinka ya rinka baƙin ciki da kai a ranka, wallahi mutum ya shiga uku, ko bai fito ya maka mummunan addu'a ba, mahaifinka su rinka baƙin ciki da damuwa da kai a ranka a ransu, kana ɓata musu rai, yau ka jawo musu magana kaza, jibi ka jawo musu waccan, gata ka yi musu wannan, kai yanzu ku duba irin abubuwan da suke faruwa na zamani, sai ka ji an ce wai ɗa ne wai ya kawo babansa ya musu duka, wai ɗa da mahaifinsa ya haife shi ya rene shi ya tattale shi da ya taso ya girma ya kai manzalin balaga, sai ga bare saka wa iyayen nan nasa sakamako mai kyau shine sai kama shi mai dukan tsiya, sai ka ji an ce ga wani ɗawa ya babansa dukan tsiya, saboda Allah wannan mutum ne, wannan yayi kama da ɗabi'a ta mutum tsakani da Allah, a ce mutum ɗaya da ki babansa bare kuma ya ɗaga hannu ya da ki babansa, babu wanda ba a samu ƴan uwa, wallahi babu wanda ba a samu a cikin al'ummar nan tamu. Kuma abin mamaki ba a wata duniyar ba, anan a cikin garin nan zaka ji ana labari a rediyo, su ma ƴan rediyon da yake ba su da kirki su ta yaɗa irin wannan abubuwan munana, su ta yaɗa irin wannan abubuwan munana, wanda ma bai san yadda ake ba, dama yana tana ɗan gami ƙarya da sauransu, da ya ji an ce aga wani sanya yi shi ma sai ya je gwada, sai aga wani sanya da ki babarsa shi ma sai ya ga wallahi in kika yi min zan mu kiran ta rediyon sa, shikenan shi ma sai ya gwada. To abu na farko, su ɗayan ya kamata su fara kallon haƙƙin iyayensu, wallahi duk wanda bai gama da iyayensa lafiya ba, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce laifuka biyu Allah baya barin su sai an je lahira. Abu na farko shine saba wa iyaye, abu na biyu zalunci. Wannan laifuka idan mutum yana aikata su ba sai ka je lahira Allah zai kama ka ba, tun a duniya ba za ka ga daidai ba, duk abin da ka ɗauko wallahi sai ya lalace. Idan kasuwanci yake, idan kasuwanci kake sai ya lalace. Idan aure kake kai da matarka ba ku taɓa zaman lafiya da matarka. Idan komai kake ba za ka samu daidai a cikin rayuwarka, ba za ka ga daidai a cikin rayuwarka. To abu na farko, ƴaƴaye su yi abin da iyayensu za su ji daɗi, su musu addu'a ta alkhairi, ba su yi tofin alatsi ne da su ba. Abu na biyu, su kuma iyaye su rinka kallon abin da zai je ya zo idan suna wa ƴaƴansu irin wannan mugayen addu'a. Don wato abin da yake faruwa shine galibi idan iyaye suka yi ƴaƴansu murnan irin wannan addu'o'in, kun ji abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah zai karɓa. Allah zai karɓa. To idan Allah ya karɓa, ƴaƴan nan mai za su yi? Za su tambaɗe su zama mutanen banza. Idan suka zama mutanen banza, abu na farko wanda wannan abin da suka zama zai fara aiki a kansa su ne iyayen. To sai ka ji an ce ɗaya da ke ubansa. Sannan kuma sai su shigo cikin mutane, duk wanda yake unguwar da suke to shi ma abin sai ya shafe su, saboda babu tarbiyya. Galibi kuma wallahi abin da yake faruwa kenan. Yanzu iyayenmu iyaye da yawa daga ciki ba su magana tufatar baki da za su yi, sai dai Allah wadaranka tsinanne mara albarka kai da haihuwa ku ganda bari. Wannan kalaman da na faɗa duk kalmomi ne masu sauƙi da iyaye su ga ƴaƴansu a yanzu, wallahi ba wanda ba sa faɗa, ba wanda ba sa faɗa. Wanda babban abin da ake bukata, in ɗanka ya ɓata maka rai ka ce Allah ya shirye ka, shikenan Allah ya ganar da kai. Wannan Allah ya shirye ka inda ka faɗa menene, ba addu'a ba ce? To za a ga shirya insha Allah ta'ala. Wannan uba ne yake so dan Allah ɗansa ya shiga daji? Wannan uba ne yake so ɗansa ya shiga muguwar hanya? Babu. To addu'a ya kamata kai masa mai kyau ko mummuna? Ya kamata kai masa mai kyau. Shi sa babban abin da ya kamata su ma iyaye su gane shi ne wannan addu'ar da za su yi mummuna game da ƴaƴayensu, babban wanda zai fara tasirantuwa da ita su ne kafin mutanen unguwa. galibi tabarbaro tarbiyyar da muke ciki yanzu yan uwa ina tabbatar muku wallahi akwai wannan a ciki akwai wannan a ciki duk wanda zai lissafin abin da yake jawo tabarbaro tarbiyya akwai wannan a ciki abin da bai kai ya kawo sai gaji uwa musamman iyaye mata sai gaji ta bude tsinanne tambadadde Allah ya tsine maka albarka saboda Allah ya ce Allah mutum ya tsine mutum albarka ga ba washe da iya zagi sai ya ce Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine mutum albarka ba shikenan ba to dole ne su ma iyaye a fadakar da su su lura da irin waɗannan addu'o'in idan danka ya bata maka ranka ki masa addu'a shirye Allah ya shirye da kai Allah ya ganar da kai Allah ya fahimtar da kai shikenan sai ka za bakin kai shiru Allah ya samu dace باب ما يدعو به اذا خاف ناسا او غيرهم باب da zai bayani game da abinda mutun zai fada idan yaji tsoron wasu mutane ko wasu ko wasun su ma'ana me alakar wannan baban da zamu karanta da kuma baban tafiya shine idan kana cikin tafiya yanzu duk mutumin da yake rayuwa a wannan karni zai gane abin da wuri shine irin yan fashi da suke tare mutane kaga akwai alaka kenan ko kana cikin tafiya kawai sai ga an sa road block sai ga an sa gate sai ku dauka wasu sojoji ne masu bincike dan su tantance waye mai gaskiya waye mara gaskiya su abin nan a'a ba su bane dan kwanta kwanta ne sai ga mutane da rufaffun fuska da kuma bindigogi to insha Allah ta'ala dan uwa da ka fito kada ka razana ka ci gaba da karanta wannan addu'a Allah ya tsira da kai insha Allah ta'ala shine addu'ar da mutum zai karanta idan ya ji tsoron wasu mutane ya su tattar da su ba kuma dole sai a halin tafiya ba ko da a gida ne wasu suka yi kanka za su tutar da kai karanta wannan addu'ar da ikhlasi da zuciya daya wallahi Allah zai baka mafita na ba da shar'i ne da ikhlasi idan wani lokaci mutum zai karanta bai gama yadda ba bari in gwada an gani to za ka goji ko an ka gwada yawa ka yi ta da ikhlasi da zuciya daya tabbas na yadda wannan addu'ar manzon Allah ne koyar da ita sallallahu alaihi wasallam Allah zai bani mafita ka karanta ka ci gaba da harkokinka sai ga Allah baka mafita an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi daga abu musa al-ash'ari yadda Allah ta tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan khafa qauman idan yaji tsoron wasu mutane kala sai yace allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim ya ubangiji hakika ina sanya ka a gaban su ma'ana ka tunkuɗe min sharrin su kenan aka ce annahru jam'i sa shine nuhur kamar yadda zo a cikin hadisi annahru shine kamar kirji shine kirji ala hadd qawli sha'ir fa fadat dumu'al 'ayni minni sababatan 'ala an-nahri hatta balla dam'i mihwali yace fa fadat dumu'ul 'ayni minni sababatan yace sai idanuwan hawayen idanuwa suka kwarara daga cikin idanuwana alan nahari har suka gangaro zuwa me zuwa kan kirjina shine mawalli shayadi wasu daga cikin malamai suka ce da Allah ya ce fasalli li rabbika sai ya ce me wanhar wasu daga cikin malamai sun dau wannan ayar suka fasara ta suka ce tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen idan mutum ya zo sallah ya dauki hannunsa na dama ya dora akan nagu suka ce Allah ya ce fasalli li rabbika kai sallah dan ubangijin ka wanhar ka dauki hannunka na dama ka dora akan nagu suka ce annar anan wajen ana nufin kirji ai ma'ana dora hannun dama akan nagu ake nufi tare da cewa dai fasara ce shadda amma dai wasu daga cikin malamai sun faɗi ta babu abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ne annaru aka ce annaru a larabci abin da ake nufi da shi shine kirji ba irin narin da ka sani bane na kogi ko ƙorama ba shi bane wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya ubangiji ina sanya ka a gaban su ka tunkuɗe min sharrin su wa na'udhu bika min shururihim ina neman tsarinka daga sharrorin su shikenan kai ta maimaitawa allahumma inna allahumma inna na'udhu bika naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kuma kai kadan sai ka ce allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim sai ka cigaba da maimaitawa insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita insha Allah ta'ala maimakon mutum ya rikice ya rasa inda zai sa kansa kuma daga baya a zo a yi masa ta'addanci shikenan yanzu misali ko da a gidanka ne kana cikin gida sai barayi suka hauro maka to dauki wannan addu'a kai ta maimaita insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita ko da ga su sun shigo gidan kada ka maka ta maimaitawa Allah madaukakin sarki shi ya san hanyar da zai biyo kubutar da kai ko wannan addu'ar ko addu'ar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba mu labari a yaran da aka tura wajen boka ya koya masa sihiri daga ƙarshe hadisin Bukhari daga ƙarshe da aka kama yaran za a je a jefo shi daga sama me yace Allahumma kfinihim bima shi'ita abin da yace kenan Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ka isan mun su da abin da ka so shikenan na farko da suka je sun hau can dutsen da yafi kowane dutse tsayi a garin yana faɗin haka kawai sai dutsen ya girgidi gaba ɗaya sai suka faɗo shi kuma sai ya sauko na biyu kuma sun sa shi a cikin jirgin ruwa sun je tsakiyar teku za su jefo shi namun ruwa su gama da shi da ya karanta wannan addu'a Allahumma kfinihim bima shi'ita kawai sai jirgin ruwan ya girgida ya girgizi kawai duk gaba ɗaya sai suka faɗo suka dulmi a cikin ruwa kuma sai jirgin ya dawo da shi gefen ruwa ya fito saboda haka ita ma in ka ji tsoron wasu mutane ko wasu cutar da kai ka karanta ta dan uwa Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ka isan mun su da abin da ka so wannan addu'a rawahu Abu Dawud wa An-Nisa'i bi isnadin sahihin hadisi na ƙarshe wanda kuma shine ƙarshen babu akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala an khawlata binti Hakim radiyallahu anhu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كربو دغ خولا ان ار حكيم يرد الله تعالى تبتا اغريتا تتي ناجي منزن الله تيرا دا امنتي تسار تبتا اغريشي ينا cewa من نزل منزلا وند يسوكا ا وني مسوكي ثم قال سنن يتي اعوذ بكلمات الله التامات انا نيمن صرين الله دا كلمومي دا انا نيمن صري دا كلمومن الله ودان دا سكي تشككو من شر ما خلق daga sharrin dukkanin abin da ya halitta kun ga min sharri ma khalaqa ma tana ɗaya daga cikin me lafzul umum ma komai ya shiga ciki duk abin da Allah ya halitta kana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan abin ka da ya cutar da kai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya karanta wannan addu'ar lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi babu abin da zai cutar da shi ku duba abin da manzon Allah ya faɗa lam yadurruhu shay'un annakira fi siyaqin nafi annakira fi siyaqin nafi la tufidu illa al-umum babu abinda take fa'idantarwa sai gamewa babu abinda zai cutar da shi ko menene wace irin cuta ko wace iri kada kada kana lissafi cutar ka a'a annabi yace ko wace irin cuta babban malami imam al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirin sa kamar yadda Najib ibn al-Qayyim ne kawai a cikin Wabilus Sayyib yake cewa sun yi tafiya da suka sauka a wani masauki sai aka yi rashin sa'a sai kunama ta harbe shi bayan ya gama jinyar kunama sai yake tunani wai me ya faru da kunama ta harbe shi daga baya da ya tunani sai ya ga wannan addu'a ce bai karanta ba lokacin da ya yammata a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq in kana karanta ta insha Allah ta'ala ko cin naka ya jina cizanka kocin naka ba zai cije ka ba insha Allah ta'ala rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne rawaito shi wa ani ibn umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga abdullahi dan umar da Allah ta tabbata a gare su yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza safara idan yayi tafiya fa aqbala al-lailu sai dare ya tinkaro dare ya sawo kai ma'ana dab da shigowar dare kenan kala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta wannan addu'ar bari ku jita sai ya ce ya ardu rabbi wa rabbuki Allah ya ke kasa ubangiji na ubangijinki shine Allah a'udhu billahi min sharriki wa sharri ma fiki ina neman tsari da Allah daga sharrinki da sharrin abin da yake cikinki wa sharri ma khuliqa fiki da abin da sharrin abin da aka halitta a cikinki wa sharri ma yadibbu alayki da sharrin abin da yake rarrafe akanki wa a'udhu billahi min sharri asadin ina neman tsarin Allah daga sharrin zaki wa aswadin da baki aka ce baki shine mutun kenan wa min alhayyati wal aqrab da kuma mucize da kunamai wa min sakinil baladi daga sharrin mazaunin gari malamai suka ce shine shedan kenan shedan ake nufi wa min walidin wa ma walada da kuma uba da abin da ya halitta da abin da ya haifa, sai suka ce wannan shi kuma abin da ake nufi shine shedan babba, shine walidin babban kenan, shedani iblis kenan. Ko san iblis guda ɗaya ne ko? Iblis guda ɗaya ne a duniya, amma shedanu da aljanu fa su ba adadi. Shi iblis shine wancan wanda suka bi wani ma da annabi Adam a cikin aljanna, wanda ya rudu annabi Adam ya fito da shi daga aljanna, wannan shi kadai ne iblis, wanda da a cikin mala'iku yake Allah ya fito da shi daga cikin su sakamakon ya kiwa annabi Adam mai sujjada, wannan shine iblis. Amma duk sauran shedanu da aljanu da ibritai waɗannan da ya'yansa ne, to daga sharrinsa shine uban wa ma wale da dukkanin abin da ya haifa. Rawa Abu Dawud, wannan hadisi da makaranta yanzu hadisi ne da'ifi, bai inganta ba ta fuskar isnadi kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar. Insha Allah ta'ala zamu dakata anan saboda lokaci. Abinda muka faɗi daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya, kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am, na'am, bismillah, na'am.